sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 25 da kuma mita 19. Kai tsaye jamhuriyar Niger kuna iya jin wannan shiri a yamaya gidan rediyon BOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyo Amfani FM da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol FM da kuma Niya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata sashen Hausa.com ko kuma BOA Hausa.com. Mama sarwarmu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Ba labaran duniya zamu kawo muku shirin tsintsiya na Jimmai Ali da kuma jawabai daga dattijan arewacin Najeriya da Ibrahim Kalma Sigarba zai gabatar. Yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiragen yakin kasar Turkiya sun kai hari kan sojojin gwamnatin Syria a yau din nan Asabar a cewar wato a yankin Afrin na arewa maso yammacin Syria dake hannun Kurdawa. Suka halaka mayaka akalla 36 a cewar kungiyar rajin kare yancin dan adam a Syria. Dakarun SDF sun tabbatar cewa Turkiya ta kai harin jiragen yaki a wani bayanin da ta yi. Amma bata ko basu ambaci mace-mace ko fadin inda harin ya auku ba. SDF dai hadakar mayaka ce dake karkashin jagorancin babbar kungiyar mayakan Kurdawa ta YPG. Kungiyar kare yancin dan adam din mai herkwata a Burtaniya ta ce wannan ne karo na uku da aka kai hari kan sojojin gwamnatin Syria a wannan yankin a cikin sa'o'i kasa da 48. Sojojin gwamnatin Syria sun je Afrin ne makon jiya don su taimaka ma dakarun YPG wata guda bayan da Kurdawan suka buƙaci a kai musu dauki tun bayan da ƴan tawayen dake samun goyen bayan Turkiya suka fara kai farmaki kan Afrin ranar 20 ga watan Janairu sun yi ta dannawa gaba-gaba. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce shirin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na kai ziyara Afrika wata dama ce ta jaddada matsayin Amurka na mai taka muhimmiyar rawa wajen karfafa gwiwar nahiyar da kuma jaddada muhimmancin cuɗanya da juna. Ba kawai kan batun bunƙasa tattalin arziki da cinikayya ba, amma har ma da batun girke mashahuran madahun ci gaba da tsarin shugabanci da tsaro da kuma yancin dan adam a cewar jami'in a yayin hira da yan jarida jiya Juma'a. Yayin da ya kai ziyara Afirka, Tillerson zai gana da shugabannin kasashen Chad da Djibouti da Habasha da Kenya da kuma Najeriya duk a yayin wannan ziyarar da zai fara ranar 6 zuwa ranar 13 ga watan nan na Maris. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar China ta yi gargadi cewa za fa a fuskanci abinda ta kira gagarumin sakamako a tsarin cinikayyar duniya. Muddin dai shugaban Amurka Donald Trump ya aiwatar da shirinsa na sa haraji kan karafan kasashen waje da kashi 25 cikin 100 da kuma dalmar kasashen waje da kashi 10 cikin 100. Wang Jiehun, shugaban ma'aikatar cinikayyar China, ya faɗa a wani bayaninsa na daren jiya Juma'a cewa labudda wannan haraji zai yi abinda ya kira matukar illa ga tsare-tsaren kasuwanci da cinikayyar kasashe kamar yadda tsarin cinikayyar duniya na WTO ya tanada, kuma zai kawo rudani sosai ga yanayin cinikayyar duniya kamar yadda aka sani a yanzu. Jami'in na kasar China ya ce idan wannan matakin na Amurka ya yi illa ga muradun China, kasar China za ta hada kai da sauran kasashen da abin ya shafa wajen mai da martani don kare yancinsu da kuma muradunsu. A halin da ake ciki kuma, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce wannan shiri na Trump na sa haraji ba fa za a yarda da shi ba. Trudeau ya faɗi jiya Juma'a cewa a shirye yake kare masana'antun Canada. Kasar Canada dai ita ce ta fi shigo da dalma da karafa cikin Amurka. Ana saura kwana guda a fara kada ƙuri'a a zaben ƙasar Italiya wanda ya zo da kamfe mai cike da kalaman kyamar bakin haure da kuma tashi-tashin hankula. Shugaban jam'iyyar Demokrat mai tsaka-tsakin ra'ayi kuma tsohon Prime Minister Matteo Renzi ya yi gargaɗi ga masu kada ƙuri'a cewa ƙasar Italiya na gab da fadawa hannun masu tsaurin ra'ayi da kuma haddarin wasu masu son burge jama'a kawai wanda hakan zai jefa kasar cikin yanayin durkushashshen tattalin arziki irin na kasar Girka ya ce babban zaben na gobe Lahadi zabi ne tsakanin tayin masu son kawo ci gaban tattalin arziki da kuma na masu son kawo rudani a tsarin tattalin arzikin kasar ina mai gaya ma waɗanda ba su riga sun yanke shawara ba da cewa wannan zabe na da muhimmanci fiye da yadda suka sani wannan zaben na babban bambanci ne tsakanin ɗan rajin bunƙasa tattalin arziki da kuma masu tsaurin ra'ayi a cewar Renzi masu adawa da shi a hadakar ɗan ra'ayin riƙau waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin mutumin da ya taɓa zama firaminista har sau uku Silvio Berlusconi wanda waɗanda suka hada da jam'iyyar Forza Italia da jam'iyyar Lega mai kyamar bakin haure na su wato ta su Matteo Salvini sun mai da martani
labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ibrahim Ka'al Masigar bai gabatar masu aro yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jumaili Gareki
Dan tsiya
madaurin ki daya
Tsiya madaurin ki daya babu wani tsiya
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin to mun ji ra'ayin wasu makiyaya da manoma daga bangaren Plateau akan ko shin kokarin da ake ko kuma magatan da ake ta cacar baki a kai na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa zama zaman lafiya tsakanin su haka kuma mun ji ra'ayin wasu makiyaya daga da manoma daga bangaren Abuja to yau su kuma bangaren jihar Kaduna menene ra'ayin su wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra shi ya tattaki ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka
sunana Ishaqa Ibrahim gaskiya mu hakan nan da aka shiryo da gaskiya bai mana ba muna so a kare mutuncin mu na filatance ai mana labuka a bar mana makiyaya makiyaya a mu sabidar da rigimomin nan da muke yi da Hausawa da Fulani da wannan rigima tana haifar da matsaloli to kako mu muna so yanzu a zauna lafiya dan fitar mana da yan labukan mu ko dai da shanun yanzu sun kai ba irin da ba sosai amma muna son zaman lafiya ne da mu da manoma
Malam Musa to ni abin da nake gani anan idan aka tsare mu gwamnati za ta iya mana komi da komi har da inda dabbobin mu za su abincin da za su je za a iya bamu in aka ce mu daina yawo za a iya mana komi da komi a hana su yawo gaba daya killace mu ce mu zauna wuri daya tsakani da Allah dole ne a ban mu yawo a Najeriya duk inda ya kamata mu taka saboda dabbobin mu su yawo ba wai don wani abu ne don mun dogara da Allah mun dogara da wannan dabbobin namu idan in dai in suri min jairi go in fara kimin saboda min dogari ina'i in yamke min iyarke min komi da komi gwamnati wata wa dai kimi hocce dawainiya amin domin Allah sabo ino hon ba min ba wata to ba gwamnati nani kuma iwa wa dai kimi no hon
Rabiu Abubakar ya kamata dai a ba su dai inda aka san su a ba su a daji shi gaba da kiwo su a daji kiya mu je gaskiya muna tsoro kada tsare mu kuma ba mu samu wurin kiwo ba tunda ba wanda baya son zaman lafiya to amma kaga kana da dabbobinka a daji ba mamaki gwamnati ba san da kai ba kana yana kana shan kana da harkokinka a daji shi zai ce zai maka wani abu kuma bai yi ba irin shi muke tsoro
Yusuf Ibrahim gaskiya tsakani da Allah
abinda aka ce za a yi mana ba a yi ba saboda muna so mu sami zaman na lafiya kamar yadda abubuwan nan suka taso haka mu ma ba da son rai mu ba abinda muke so a fitar mana da labukan mu inda za mu yi kiyo da mu da manoma duka a samu a zamana lafiya da duk wani abin da zai taso kaga in kana da labi kana da shanunka za ka bi ka wuce ba tare da he ka taba manomi ba a fitan mana da labuka da mashayar ruwa duka an tattoshe mana ba mu da sukuni wani gurin he ka taho za ka je ban ruwa ba za ka sami gurin bi ba kaga dole ka bi inda ba a so mu ma tsakani da Allah wannan noma da ake yi mu ma me muke shi in ba noman ba ita saniya in kana da ita kaga ba za ka yanka ka ci ba noman nan shi ne kai mun fi son zaman lafiya
sunana Yahaya Muhammad daga nan Marbanjos Katabu gaskiya idan ma aka yi hakan yana da kyau amma abu ne wanda ba ma zai yiwu ba saboda da shi makiyayi an san shi ne dole sai ya fita da shanun shi shanun sun samu shi inda za su ci inda rani ne kuma su samu karen da za su ci to yanzu akwai matsalolin da suke faruwa a kasar nan ka san tsohon burtalinka wanda ka sani kana bi kana wucewa kaka da kakanni sai ka zo ka tarar da an cingashe wurin an mai da shi gidan gona ko kuma wani babban ma'aikata haka to wannan abun gaskiya yana ci mana tuwo a ƙuriya kuma a wajen inda muke zuwa muna ba shanun mu ruwa mafi akasari yanzu idan ka je duk wani magangari an kashe wurin an mai da wurin gonaki
sunana Abubakar Alhaji Usman Yalle gaskiya wannan abun ba zai yiwu ba saboda na san halin gwamnatin Najeriya ko an fara in wani yazo zai rushe wannan lamarin saboda haka ba zai yi ba ni ban goyi ba wannan abun ba amma da za a tsaya tsaye irin nawai daka da abun zai yi kuma an ka duba yanzu akwai ma'aikatoshin gwamnatoshin da dama gurare da dama da gidajen gonakin dabbobi da ake yi na masu kudi kaga da dama in sun zo sun samu filani a guri koran kare ake musu to mu gaskiya ba mu da goyon ba wannan abun don haka muna ganin in dai da za a inganta labuka to kai koda ba a kebance mu guri guda ba a dai ba da tsaro ko ina wannan abun zai fi kyau a bar kowa yi walwala inda yake so
sunana Aliyu Yakubu abin yasa su makiyaya suna da laifi laifin su idan sa su gonar mutum ba sanar da shi cewa za su shiga sai dai kawai gan su fado gonar shi kuma za ka yi shuka ka kashe kuɗi amfanin gona ya yadu sai ya yadu ka ga an sun turo shanun su cikin gonanka suna maka banna agon nan ba adalci bane sannan kuma bayan amfani ka kauda amfanin ka tafi irin abin da ka bari wanda kana son kai ma kana da irin kana kiwon awaki ko tumaki a gida ya kamata su samu albarkacin wannan abin su zo ka dauko musu abin gonan nan ka kai musu ba sai ka siya ba za su zo su kora shanu gonan ka su cinye bayan sun cinye ma su kona saboda mugunta
sunana Ibrahim Mustafa alhamdulillah ni ina ganin duk da kide ni manomi ne amma akwai kalubale wanda mu kanmu manoma akwai ta gefen da muke da laifi saboda akwai hanyoyi wanda zaka ga cewa fulani ya kamata a ce an dan saka musu hanyar za su iya rabawa su wuce ba a saka musu mu kanmu manoma mu kan kure to idan ku har za mu kure irin wannan wurare dole ne a samu irin wannan matsalolin amma Allah hakika gaskiyar magana shine wannan tsari da gwamnati take so ta yi na killace su wuri daya abu ne mai kyau in aka yi hakan an musu adalci kuma su ma za su samu damar aiwatar da kiwon su a bisa adalci ba tare da yawan hayaniya ba
assalamu alaikum Umar Jefa mai suna Umar Jefa bike na a garin Murban Jos gaskiya su kansu an dan shiga haƙƙin su inda zamu hakan adalci saboda akwai wuraren burtale da muka fi a da burtali ana fidda musu burtalin su a su ma ba su haƙƙin su akasari da yawa sai an haida burtali sai ga mu manoma an zo an kinsa samu da ba mu san burtalin ne ba sai a yanka wuri kusa ga burtalin nasu a ba mutun ko a saida mu wani mai kuɗi wurin ya zo ya gona ba tare da shi ma ya san burtali bane saboda kowa ayi adalci a maida mai haƙƙin sa a haida mu kowa haƙƙin sa sannan idan aka haka sai dauke wannan matakin saboda tara su wuri daya tsakani da Allah su mu an shiga nasu haƙƙi bulati ne da ya sabu ya ware mashi wuri nashi na kanshi yayi tafiya inda yake so ya saki dabbobin su yi kiyo dabba an kuma an killace ta wuri daya gaskiya akwai matsala akwai gyara
ni ne Dr. Adamu Funtuwa a gaskiya manoma ya kamata kebe musu kaman yawabtali yanda masu kiyo idan su taho za su wuce ba tare da sun shiga cikin amfanin gona ba su kuma hilani su rika karewa amfanin gona saboda a zauna lafiya da jama'a
sunana Alhaji Ayuba mai da akwai Funtuwa gaskiya a wannan lokacin da muke fulani suna cutawa manoma domin rashin abinci Allah ya shiga haƙin su ba fita masu da bartali yakan sa suna shigowa gonaki amma kamar mafi akasari mutane da dama masu fidda hanyar da shanu za su wuce sukan samu yawan rashin yin barna hatta ni kankin kaina gaskiya bana na samu sauki a fannin gona na sakamakon fitar da hanyar shanu da nayi gaskiya na samu saukin bana manoma ubangiji Allah ba mu dama da iko mu kamanta bakin gaskiya
mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagare shi hukuma ba ta bari ba da kan bari ba ta bari
Abinda ya sauka kenan a shirin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan ko kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya tsakanin su a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ifara din mai alike cewa a tuna fa sai da zaman lafiya kasa za ta ci gaba
kana masu yi magana ke cewa da na gaba akan sanzurfin ruwa ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirinmu na gaba
wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
jam'iyyar APC ta tabbatar wa shugaba Buhari tikitin takarar 2019 ba hamayya sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya gwada shugaba Buhari
tafiyar da kasan nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shike tallata jam'iyyar nan 2015 din nan da kudi za ta yi tasiri da shugaba Muhammadu Buhari bai ci zabe ba
hukumar zabe ta fitar da jadawalin zabe har shekara ta 2055 Aliyu Bello ne kakakin hukumar
lokutan da za a yi zabe in za a tsaye da shi a ranakun ya zama ranar Asabar ta 2 ta watan Fabrairun shekarar zabe
dan shugaba Buhari wato Yusuf ya dawo gida daga jinyar hatsarin babur da ta kai shi a riketare karshe da gwamnatin Najeriya ta ba ministoci umarnin rantsar da shugabannin hukumomin gwamnati 209 bayan samun cikas na sanya sunayen marigaya ga minista Hadi Sirka
a faɗi sunayen su kuma kai su mukamman su kuma su gaba da aiki
an gudanar da taron farfado da tafkin Chadi da ya tsulance Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja
yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga tawon arewacin Najeriya yau da tawon da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabin su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe wanda zai gabatar da kashi na ɗaya na jawabinsa yau da kuma rabaran Audu Bakwai daga Katsina wanda zai maimaita jawabinsa ga Sheikh Kabiru Gombe
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da nake so ko ƴan uwa ƴan arewa ku fahimta shine da bangiji madaukakin sarki ya ajirmu a wannan yanki na duniya na arewa Najeriya kuma ya ajirmu musulmi da kristoci haka ubangiji yake so ya mun zauna ko mun zauna na shi a jimu inda ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kai a wannan yanki yana yi ajirmu musulmi zalla idan kristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki yana yi an kristoci zalla tambaye da mu ga wasu sassa na duniya amma mu ubangiji haka ya zaba babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a sa musulmi a gashi yana fara da kirista ko kirista na fara da musulmi balle a kai ga kashi juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya amma yi da kai baya a tashi daga rayuwa ta dan adam a koma ma wata irin rayuwa daban in ka ga musulmi da kirista ana fara to ɗayan uku ne ya fara abu na farko ko dai shi musulmi bai san musuluncin ba abu na biyu ko shi kristan bai san addinin sa na kirista ba abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatar sa ta duniya ko bukatar sa ta siyasa ko ta bukatar sa ta daban sai ya cutar da wayannan bangarori guda biyu a nan ne za a yi hada su fada. Allah madaukakin sarki yana fada a cikin Alkur'ani mai girma yace wa tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. A dukkan al'ummar da ake da su a duniya, Yahudawa da mushrikai da Majusawa da sauran al'umma, sai Allah madaukakin sarki yace babu wadanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da kauna. Allah madaukakin sarki yace kamar kiristoci. Sai da haka ne ban ga dalilin da zai sace kirista da musulmi suna fada in dai ba mai nuna wa musulmi da kauna da soyayya kamar kirista kamar da Qur'ani ya tabbata. Dalili na gaba, Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum kafifuna wa rububana wa annahum la yastakbirun. Allah madaukakin sarki yace dalilin da yasa ake fitar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da kauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi. Kenan duk al'ummar da aka saka da ilimi ba a santa da neman tashi hankali ba. Jahilci shi yake kawo kashe-kashe, jahilci shi yake kawo fada, shi yake kawo kone-kone ba ilimi ba. Dalili na uku, sai Allah ya ce rububana, a cikin kiristoci akwai masu kokarin bauta. Duk wanda yake so ya kadaita ya bauta wa Ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba. Domin ba a samun damar yin bauta ga Ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai Allah ya ce annahum la yastakbirun, sannan kiristoci ba masu girman kai ba ne. A ka'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama, shi yake da wahalar sha'ani. Zama da shi sai an samu cece-kuce, zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali, sai an samu rashin zaman lafiya. Allah yake su kiristoci ba su da wannan magana. A ce wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kiristanci, musulmi ya san addinin musulunci, ba dalilin da zai sa su fara tsakani. Bayan wannan, Allah madaukakin sarki da ya zo ya magana a kan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama, Allah ya yi magana a kan annabi Isa ɗan Maryam. Sai ce wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'afatan wa rahma. Allah yake waɗanda suka bi annabi Isa ɗan Maryam ka da sunan kiristoci. Sai Allah yake mun sanya a cikin zuciyarsu mun sanya tausayi. Ya za a yi mutumin da Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa a ce zai iya kwantar da ɗan adam ya yanka, waɗanda zai yi ba. Ya za a yi mutumin da Allah ya sanya tausayi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya ƙona zuciyar ɗan adam, wannan ba zai yi ba. Allah yake to mabiya annabi Isa Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa, wa rahama sannan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsa. Wanda ka shaida ce da Allah yake bayarwa a kan kirkitoci wajen alaƙa su da musulmai a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah yake ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar waɗanda suka yi annabi Isa. Idan haka ne ban ga yadda za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan wannan a cikin suratul Ma'ida da Allah ya zo magana a kan alaƙa tsakanin musulmai da kirista, sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum. Allah yake kamar yadda musulmi na halatta ka auren musulma ɗan uwarka, to haka nan na halatta maka auren kirista wata take kamanniya na halatta maka aurenta.
Shi kuwa rabaran audu bakwai cewa yi.
Assalamu alaikum ƴan uwana ƴan Najeriya. Ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku yi haƙuri da juna. In an kashe Bahaushe an kashe ɗan Najeriya, idan an kashe ɗan Jikun an kashe ɗan Najeriya, in an kashe Bahillaci an kashe ɗan Najeriya. Don haka ba abin da ya dace tsakanin ku in banda ku yi haƙuri da juna, ku ba kowa haƙƙinsa. Hayaniyar da ke faruwa manomi ba zai yi ba ba makiyayi, makiyayi ba zai yi ba ba manomi. Dukkanmu muna buƙatar juna. Saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna. Irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da ɓarayi, ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu. Hukuma ta ɗauki matakin da ya dace a kan mara gaskiya. Mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma, hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙƙinsa. Mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyar shi, mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi. Ba daɗi ka ji can kwaram haka. To duka dai Najeriya ce. Wannan shugaban ƙasa muna yi mashi addu'a don Allah ya bishe shi, don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Wanda ya kamata su yi magana, hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci ya zama ke faruwa sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya yi masa hukuma, kuma Allah da ya yi kuma shi ya sa hukuma, kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. Shugaban ƙasa, yadda ake yabanka mai adalci, to ka ci gaba da adalci. Kuma gwamnoni ya kamata ku bi sahu, ku yi abin da ya kamata.
da nan nake kira da iyaye a kwafi ƴaƴa su yi abin da ya wajaba. ƴaƴa mu zama da biyayya ga iyayenmu. Iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa. Malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Tsohon shahararren dan wasan Najeriya Jeje Okocha ya sami shiga a jerin sunayen tsofaffin zaratan ƴan wasa na gasar Bundesliga ta kasar Jamus sakamakon shahara da ficen da yayi sa'ad da yake taka leda a kungiyar Frankfurt daga shekara ta 1992 zuwa da 96. Okocha dan shekaru 44 ya sami jefawa kungiyar kwallaye 18 a cikin wasanni 90 haka kuma bisa la'akari da kwarewar da ya nuna ta yanka da rarraba kwallo hukumar gudanarwar ta gasar Bundesliga ta nada shi a zaman daya daga cikin jakadunta. An cimma matsayar yin amfani da tsarin alƙalancin wasa ta hoton bidiyo a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da za a gudanar bana a kasar Rasha. Membobin majalisar gudanarwar hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA gabaki ɗayansu suka amince da wannan matsayar da cewa za a yi amfani da tsarin a zamanin dindindin a gasar a wani taro da suka gudanar yau a sharkwatar hukumar da ke birnin Zurich. An yi gwajin tsarin a wasu gasannin Turai a wannan kakar wasannin to amma sakamakon gwajin ya janyo cece-kuce. A baya-bayan nan kuma tsohon shugaban FIFA Sepp Blatter ya yi kira da kada a yi amfani da tsarin a gasar sakamakon ƙorafe-ƙorafen da ake ta yi a kansa. Kasar Iran za ta ɗage takunkumin da take yi wa mata na halartar filayen wasa domin kallon wasanni. Shugaban hukumar kwallon duniya FIFA Gianni Infantino ya ce yana da yakinin cewa za a baiwa mata masoya kwallon kafa a kasar damar zuwa kallon wasanni wanda zai kawo ƙarshen harancin da ake yi musu tun daga shekara ta 1979. Ƙungiyar Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ta ce an sami nasarar aikin tiyata da aka yi wa shahararren dan wasanta Neymar a yau Asabar. Kwararren likitan ƙungiyar kwallon kafar kasar Brazil Rodrigo Lasma shine yayi wa Neymar aikin a tafin kafarsa ta dama wanda ake sa ran zai kwashe tsawon watanni uku yana jinyar raunin. A Ingila kungiyar Swansea City ta fita daga ajin faduwa daga gasar Premier sakamakon lallasa West Ham da ta yi da ci 4-1. Wannan ya bada adadin wasanni 7 a jere da kungiyar ta yi galaba a gidanta. Swansea din a yanzu ta daga sama zuwa matsayin ta 14 a teburin gasar yayin da West Ham kuma ta koma ta 15 to amma dukkan su suna da maki 30-30. Mai horar da ƴan wasan Manchester City Pep Guardiola ya yi jinjina ga takwaransa na Chelsea Antonio Conte inda ya bayyana shi a zaman kwararre mai fasahar horar da ƴan wasa. Guardiola ya bayyana yakinin cewa Conte ya kawo sauyi da ci gaba mai ma'ana ga sha'anin kwallon kafar Ingila ba kungiyar Chelsea kadai ba har ma ga dukkan kungiyoyi abokan adawar ta. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga kuma shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
To ga labaran duniyar amma fa a takaice. Jiragen yakin ƙasar Turkiya sun kai hari kan sojojin gwamnatin Siriya a yau dinnan Asabar a yankin Afrin na arewa maso yammacin Siriya dake hannun Kurdawa. Suka halaka mayaka akalla 36 a cewar kungiyar rajin kare ƴancin dan adam a Siriya. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce shirin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na kai ziyara Afirka wata babbar dama ce ta jaddada matsayin Amurka na mai taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa gwiwar nahiyar da kuma jaddada muhimmancin cuɗanya tsakanin juna. Ƙasar China ta yi gargaɗin cewa za fa a fuskanci abinda ta kira gagarumin sakamako. A tsarin cinikayyar duniya mutum dai shugaban Amurka ya aiwatar da shirinsa na sa haraji a ƙarafa da dalmar da ake shigowa ƙasar.
Duka dogon masu haro da aka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a daren nan sai kuma can da azubayi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yau ke gabatarwa. Kamar na madadin Ibrahim ka almasi garba da ya gabatar da labaran duniya da Solomon Abu wanda ya kura ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa masa a nan ne ta Habu Imam Ali zan dakata ki sallama da ku. sai anjima.